أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da abin da Qur'ani yake koya mana dukkan wata gara baza da ke wata Ramadana ni da ku Allah ya mana tarayya a cikin ta dukkan wata jarrabawa mara dadi ni da ku Allah ta'ala ya kare mu gaba daya muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinkai da yafiya da tausasawa zuwa ga dukkan iyayen mu da malaman mu da zuriyarmu da ƴaƴanmu da ƴan uwanmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu a san abin da yake daidai Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarmu a halin muna muminai jarrabawa da muke fama da su a ƙasa kala-kala da ya shafi ɓangare na tsaro ƙuncin rayuwa gurɓacewar tarbiyya mutuwar zuciya da makamantansu muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa mana wajen magance su ababe da suke na alkhairi a kasar mu Allah ta'ala ya kara musu albarka da kuma ninka su ninkin baninki ababe marar daɗi Allah ta'ala ya takaita mana su ya kuma gusar mana da su gaba daya halin jarrabawa da ake ciki a gabar ta tsake muna roƙon Allah ta'ala ya kawo zaman lafiya waɗannan fitintinu Allah ya nuna mana ƙarshen su waɗanda suke azzalumai Allah ya shirye su in ba za su shiri ba Allah ta'ala ya karya su waɗanda aka zalunta Allah ta'ala ya bi musu kajin su muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya a Najeriya ya zaunar da mu lafiya a duniya gabaki daya Allah ya taimaki mutanen ƙware masu ƙoƙarin tabbatar da adalci ya karye mutanen banza da masu ƙoƙarin tabbatar da zalunci yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 15 go a wata na Ramadana hijira shekara ta 1447 azumi yana ta tafiya kaga ko da kwana 30 za a yi a yau dai an yi rabi insha Allah bala laraba suka ce wai al-iftida nisful amal dukkan abin da aka fara shi to an yi rabin sa to bare kuma abin da aka riga aka yi rabin sa ga mai nisan kwana in Allah ya yarda an kammala ya Allah ta'ala karka haramta mana albarkar da ke raba ba Allah ta'ala ladan da kake bayarwa ga wanda ya azumi Allah ka ba mu ladan da kake bayarwa ga wanda suka ayyukan alkhairi kala kala Allah ta'ala ka ba mu Allah ta'ala ka ba mu Allahumma ij'alna min utaqa'i shahri ramadan Allahumma ij'alna min utaqa'i shahri ramadan Allahumma ij'alna min utaqa'i hadha ash-shahr al-mubarak Allahumma taqabbal du'a'ana wa du'a man talaba du'a minna Allahumma اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم ولي علينا أمورنا خيارنا ولا تولي علينا أمورنا شرارنا اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله تعالى أمسامنا أجوهم الله شصام وني لا بيا إن أبيتم بما سمعنا إبراهيم بسم الله an samu karin tashoshin talabijin da rediyo da ake daukan nauyin tafsiri a shekaran jiya na nawa muka tsaya mun tsaya a 101 yanzu an samu har guda 103 an samu midiya 103 da ke sanya wannan darasi muna roƙon Allah ta'ala ya karɓe shi a matsayin ibada mu da muke yi da kuma ƴan uwan da suka dauki nauyi na 102 shine Albani TV wanda suka dauki nauyi shine Alhaji Musa MD is manager na Money Point Kano branch daga 12 zuwa 1 na dare na 103 shine Premier FM 102.7 Radio Kano daga 10 zuwa 11 na dare wanda ya dauki nauyi Alhaji Abdullahi Bashir Haske chairman AA and our investment group Allah ya biya su da gidan aljanna ya jiga magabatan su ya albarkaci zuriyar su bukatun su a wurin Allah Allah ya biya musu mu ma duka bukatun mu a wurin Allah muna roƙon Allah ya biya mana na'am bismillah
malamin mun bayar farko muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
yadda Allah ya hanta wa duk wanda suke sauraron wannan karatun naka a cikin suna alkhairi
amin ya hayyu ya qayyum
yake cewa malam na san kai magana akan yin IVF idan akwai underlying health condition amma menene ingancin yin IVF ba dan kawai mata da miji suna sha'awar wato dan kawai mata da miji suna sha'awar haihuwa ne NPU ko NPU ko kuma suna son su haifi uku ko biyu lokaci guda don matar ta huta da haihuwa a kai a kai kamar yadda malam yanzu ya zama ruwan dare ma'aurata da yawa na mutuwa
ni ne na zama ruwan daren ko kuma abin so ai daga tantance tambayan ka ga ka gyara hausa a to ba ni na zama ruwan dare ba IVF din kenan ya raba okay to shi ke ne Allah insha Allah mu kai gara mu zama ruwan santido karan man
Allah ya ga
ni ke to ai da IVF ya zama ruwan dare
ma'aurata
yawa da kuma ta samu su a kasashen waje ba dan suna da wata matsala
a takai tambaye ta yi tsawo
mun amsa wata tambaya mai shigen wannan akan IVF wato IVF shine in vitro fertilization sai ya zama acronym dinsa sai a ce IVF kamar yadda masana likitanci suke faɗa a majma'ul fiqh al-islami wato Islamic Fiqh Council da ke Jidda karkashin OIC suke waɗannan countries da suke kamar 54 har zuwa 57 da waɗanda suke observer suna da council na duk abin da ya shafi addini ana zuwa a kalli abu wannan matsala ta taso majma'ul fiqh al-islami wato Islamic Fiqh Council na duniya da ke da headquarters a Jidda suka kira masana likitanci a ciki akwai Dr. Saleh da yake da specialization a area suka yi cikakken bayani yayi ake IVF bayan an kammala sai suka cire wasu fatawoyi suka yi izdarin fatawa a volume na fatawoyinsu na uku issue na farko number na 423 da 424 sun yi amsa tambaya da ke da kama da wannan suka ce na farko yin in vitro fertilization don halaye guda biyu yana zama halal amma ko a wurin aka hakura shi ya fi sauki a halaye guda biyu na farko ya zama akwai medical necessity shine ya zama mace ba za ta iya daukan juna biyu ba saboda wani jarrabawa na halittarta sai ya zama tana da sha'awar haihuwa mijinta na da bukata to anan suka ce ya halatta a yi in vitro fertilization shi in vitro fertilization da suka faɗa kamar artificial fertilization ne ba wanda yake natural one ba na biyu suka ce in akwai infertility shine zama mace kwayoyi na haihuwanta ba sa iya ba iya fertilizing din su a cikin ainihin uterus nata. To in aka samu matsala da biyu ko na farko wani ciwo da ya shafe ta da ba za ta iya haihuwa ba, na biyu kuma fertility ba ta iya daukan juna biyu, a nan suka ce idan miji da mata na da sha'awar samun ta ya halatta su yi IVF. Amma ko a nan kuma sai an kiyaye conditions kaman uku. Na farko ya zama gabanin a fara yi ya zama tsakaninta da shi akwai aure wanda yake ingantacce, su ma'aurata ne, bi ma'ana baya halatta wani ya yi donating kwayoyin halittarsa ga wata, dole sai ya zama akwai aure tsakanin miji da mata. Na biyu idan za a iya zama kwayoyin halittar jikinsa aka ɗauka aka kuma yi fertilizing na uku da X ɗinta, a wajen fertilization in zai a saka a cikin mahaifarta. Mun fahimta? Suka ce aka cika waɗannan sharuɗa ɗin ya halatta ana iya yi. To a wannan wurin sai suka ce idan daman ba kwa haihuwa sai kuka yi sha'awar yin IVF lokacin yi, sai suka ce to muna sha'awar amana wanda za mu samu ƴan biyu, sai aka yi to a nan ba a yi laifi ba, don daman ba a samu haihuwan ba ne yanzu kuma aka samu sanadin za a nemi haihuwan artificially da izinin Allah, sai kuka ce a muku ƴan biyu ko uku kuma ya kaddara Allah ya sa hakan ya yi to babu ne. Amma mace na haihuwa normal haihuwa ba ta da matsala, kawai jarrabawa ta samu na tana son ƴan biyu ba ta samu ba, sai ta je don a mata wannan suka ce a nan bai halatta ba, saboda ai rasa haihuwa babinsa daban. Yanzu kuma a je a ce kina samun haihuwa kina neman ƙarin adadin ƴaƴa ne a lokacin, suka ce wannan bai zama justification ba, saboda process ɗin yin abun babu larurar da ya kama ki zai ke exposing jikinki da wasu al'amura na jikin miji kawai don neman an samu ɗaɗe mu biyu muke so. Mafi sauƙin hanyar haihuwa da Ƙur'ani ya bayyana mana shine addu'a, yin addu'a da kuma cin abun da yake ƙara lafiyar jiki don a samu haihuwa. Addu'a ɗin nan annabawa da yawa ga irin annabi Zakariya da makamantansu ai da suka nemi haihuwa roƙon Allah suka yi, kuma sun ma wuce gabar haihuwar amma sai Allah ta'ala ya ba su haihuwa. Mu kuma ƴan baya Allah ya gaya mana mu yi addu'a rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama, da yake cikin suratul furqan aya ta 63. Wannan addu'a in mutum ya rike ta ta ishe shi akan tarbiyya da kuma neman mata na iyalansa na kwarai da ƴaƴa na kwarai, mu rike addu'a. Sannan suka ce babu laifin akwai abin da ake ci na abinci da zai taimaka wajen samun ɗan biyu, ai babu laifin a abinci. Akwai wani report da na karanta ina ga last year ne cewa interestingly cewa wai garin da ya fi kowanne ɗan biyu a duk duniya a Najeriya yake, duk duniya a cikin jihar Oyo ne, ina ji wai Igbo Oro ne ko? Something like Igbo Oro a cikin jihar Oyo ne, kusan yana da wahala ka samu gidan da babu ƴan tagwaye twin, kusan ana kiransa wai reporting ya kira shi da the twin capital of the world, wato shine kaman headquarter ƴan tagwayen duniya. An yi ta hira da su a report din suna bayani su abinda suke faɗa ya taimaka musu, akwai yawancin kuɓewa musamman ganyen kuɓewa a yi miya da shi, sannan akwai cin doya, maybe doya ta su ta musamman ne, so baiwar Allah sai ki sa a kawo miki trailer doya kuma ki buɗe gonar kuɓewa ki yi ta ci. So irin wannan ne na abinci malamai suka ce babu laifi, amma ƙetarewa a shiga wata harka ta daban magana mafi inganci a bari shi ya fitun da ana samun haihuwan twins ne ba a samu ba, kuma alaƙar twins da dama yana da alaƙa da gado. Idan a gidanku iyayenku sun taɓa yi kaka ko baba ko mahaifiya ko mahaifiyar da ko wani abu in akwai a cikin tsatsonku, to ana samu cikin sauƙi ana iya maimaitawa. Za ka duk waɗanda suke da twin a zuriyarsu a family wanda suka yi haɗa jini da su, to cikin sauƙin Allah ya kaddara ana iya samun abin ya maimaitu a wani gida, amma ba dole sai a kowane gida ba kuma ya maimaitu. Allah yana babu abin da ya san shine alkhairi gare mu, wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa
barakatuh. Ina fata alkhairi ga malam da ala rahma kuma Allah ya tsayiya da malam da namu ba gida.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Ke tambaya ka ga malam ilimin falaki na taurari shin ya halatta ga musulmi ya nema ina neman karin bayani a wurin malam sharwa lafiya
a cikin sharhan kitab at-tauhid al-qawl al-mufid na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala wanda yake mai volume 2 a volume na 2 number na 102 ya raba ilimin kashi 2 akwai na halal akwai na haram in ilimin falaki ne kai tsaye to shi halal ne shi ake kira ilmul falak shi balma yace akwai na wajibi akwai na halal sai na biyu akwai ilmu tanjim shi kuma kawai ilimin tauraro shi kuma yace wannan yana kai matakin haramun ne ilmul falak shi ne turawa yake kiransa da cewa astronomy so astronomy halal ne yace balma wani lokaci wajibi ne shi ne irin wanda Allah ya ishara kansa a Qur'ani da yake cewa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamuna a cikin suratul an'am aya ta 97 kenan zai zama na 97 haka ne don haka Allah ta'ala kaga da yace ya sanya muku tauraro kuna samun shiriya da izinin Allah gare su a cikin duhun dare da a cikin ruwa ma idan kuna tafiya anan sai suka ce ilimi na astronomy shine gane movement na tauraro tafiyan su da jujjuyawan su don a gane al-qibla in za a yi sallah wajibi ne don a gane farkon wata da ƙarshen wata saboda aikin hajji da azumin wata ramadana wajibi ne don a gane hanya idan ana tafiya ko a jirgin ruwa ko abin da ya kama da haka a yi sabon rayukan mutane wajibi ne don a sarrafa rayuwar duniya na abin da ke da alaka da maslaha ta duniya yake halal ne wanda yake zama bai halatta ba kuma shine aiki da ilimin tauraro don a nuna tauraron na iya bada arziki ko su hana ko su rayar ko su kashe duk ilimin da ke da alaka da wannan kuma yake haramun ne dogaro da hadisi na manzon Allah sai ra da annabi tabbata a gare shi yake cewa man iqtabasa ilman min an-nujum iqtabasa shu'batan min as-sihr wannan hadisi iya cikin sunan na Imam Abu Dawud zai zama hadisi na 2480 annabi tsira da abinci tabbata gare shi yana cewa duk wani wanda ya nemi ilimi na tauraro don irin wancan maslahar rayarwa ko kashewa ko arzutawa ko talautawa ya nemi wani bangare ne na sihiri kuma ƙarshen halaka ne Allah ta'ala ya kare mu daga halaka so ala ayi halin astronomy za mu ce ya halatta astronomers abinda suke halal ne astrology shi a magana mafi inganci bai halatta ba don haka astrologers abinda suke yi shine ya zama haramun ko don haka sai bambancin astronomy da astrology ababe ne guda biyu scientifically so ɗaya halal ne ɗaya kuma haramun ne kuma astronomers suna taimakawa hatta wajen tabbatar da ganin wata ana so mu kalli wata ne ido na ido ido da ido amma su suna aiki da na'ura su gane movement na wata su iya gane an haife ta ko ba a haifa ba wannan zai taimaka kawai wajen validating ganin ido ne yayi validating ko yayi invalidating saboda duk inda ka karbi ai data kana buƙatar validation da data ana iya ba to aikin su wannan su yi validating abin da aka yi wata bata zo inda za a ganta ba haife ta ba kace ka ganta sai a ce taya za a ga abin da ba a haifa ba shi yasa muka kula mai alfarma sultanul muslimin shi his eminence Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar hafizahullahu ta'ala tun da ya karbi shugabanci 2006 yanzu shekara 20 har ga Allah an samu ci gaban matuka da gaske akan al'amarin ganin wata wajen fara azumi da ajiyewa ba dole abin da yake dace da sarranmu ba saboda ita shari'a ba kullun sarra take goyon baya ba ya jajirce akai an zage shi an yi tinuwa an yi bakar magana amma duk da haka ya jajirce akan abin da yake ga shine mai shine daidai wannan kuma matsala ce ijtihadiyya kuma yana ga daidai ne kuma haka shugaba yake jajircewa akan abin da muka fahimci daidai ne in ko kuskure ne to kuma sai muka fi gyara a nan ma wajibi ne iya daga cikin areas da aka samu significant improvement wanda ya san gabanin kawarsa zuwa yanzu har ga Allah duk wanda yake ya san ake ganin wata a Najeriya ya san akwai fama cala da yawa kawai dai mun rike hadisi ne ake biyayya an ce an gani shikenan sai kai amma wasu al'amuran haka aka yi ta yi a wurin Allah dai mun kubuta don mun yi biyayya ga shugabanci a wurin da aka ce mu yi biyayya so muna roƙon Allah ya ba shi lada kuma ya ci gaba da masa jagoranci a shugabanci. Allah ta'ala ya kare shi daga sharrin shaydan, duk abin da zai kai shi aljanna da mu gaba da Allah ya dora shi a kai. Shugabanci yana da wahala, so mu riƙa masa addu'a Allah ya taimake shi. Na'am, za mu tashi akan aya ta nawa a ranmu a cikin suratul nisa. Muna suratul nisa sura ta 4, in ka gane ayar bismillah kawai.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
دنگري القرآن الله يمك البركة ونين غناي كينن با Allah ya samu adamshin Qur'ani, Allah ya bamu albarkarsa, Allah ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama. Aya ta kaka cikin suratul Nisa, Allah ta'ala ya ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhsha alladhina, su ji tsoro, alladhina wadanda, law taraku, da sun bari a baya ko idan za su bari a baya zurriyarsu bi'afan mai rauni, idan suna roƙon kada su bar bayansu ya lalace, falyattaqullaha, to su yi taƙawa zuwa ga Allah, wal yaqulu, su faɗi magana, qawlan, magana sajida wacce take ta daidai, magana wacce take mai kyau. Wannan aya ta tara a cikin suratul Nisa na daga cikin wasiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ne akan kula da dukiyar marayu, akan kula da haƙƙin marayu, akan kula da mutuncin marayu, akan kula da kadarori na marayu idan mahaifinsu ya rasu ya bar duniya. Mafhum? Tayyib. Wal yakhsha, a wurin malaman nahwu lamun din nan wanne ne? Lamul amr ne. Lamul amr kuma yana yi wa fi'li mudari'i dauri jazma, ina jazmin yake, shi ne an yi hazifin harful illa, shi yasa aka ce wal yakhsha, ba a ce wal yakhsha ba, saboda a zahirinsa akwai ya'un da ake rubuta amma ana karanta da alifun. In ka ce yakhsha, za ka ga bayan shi ne din akwai ya'un a rubuta amma alifun ne a ka'ida. So ka'idar daure wanda aka ce wal yakhsha, tun daga lamun ta umurni ta zo, fi'ilun a matsayin lamun amri ne, Allah ya umurni cewa su ji su yi khashiya waɗannan mutanen. To sai aka goge wannan alifun da ke rubuta, sai zama wal yakhsha, ba a ce wal yakhsha ba. Ya yuktab ya wa yuqra bi alif, ana rubuta ya wannan ma'ana karanta da alifun. Kalmar al khashiya da Allah ya ce su ji a wurin, Al-khashiya shi ne a shaddul khawf, wato tsoro mai tsanani. In ka ce ina jin tsoro, to sunan wannan al-khawfu a larabci. In ka ce ina jin tsananin tsoro, to ya zama al-khashiya. Shi al-khashiya tsoro ne, amma wanda ya tsananta. Bambancin al-khashiya da al-khawf shi ne al-khawfu general tsoro ne wanda kowa yana ji, amma al-khashiya kuma tsoro ne da ya gina akan gadon bayan ilimi. In a ci al'amarin addini ne, to ilimin addini. In kuma ilimin duniya ne, to a tsoron da ya tsoro akan tsananin ilimin duniya na abin da kake tsoro shi ma zama khashiya ne. Yanzu min babil misal, idan ka je gaban likita sai ya gaya maka wata cuta, hankalinsa ya tashi, sai kuma kana da normal ne, ba ka ji wani abu ya dame ka. Yau idan za ka je Europe a yi blood test, sai ka same kana da malaria fever, sai ka ga hankalinsu ya kade, sun shiga wani halin kakani, kai malaria fever saboda suna ga tana kisa. Yau kai kuma normal ne, ba malaria. Mutanenmu ma da gantin ci malaria kan ba ma self treatment suke ba, kawai daga yaji sai ya je ce ka ce ban kwaya ukun nan ne karbin nan. In ya je sai ya tura, ba masa likita ya bashi ba, ba ina goyon bayan haka ba ne. Wai in nuna cewa ita a wurinmu normal ne. Malaria fa ganin ka muke ɗaya da kamar ɗan mura haka, ɗan sanyi ya kama ka. Amma Bature hankalinsa tashi yake, me dalili? Ya san hatsarinta a duniya. Amma kai da baka karanta ba, hankalinka yana nan a kwance. To kaga kai da kake da kwanciya, in ma kana tsoron al-khawfu ne, shi fa da hankalin zai tashi. Al-khashiya ne don da ilimi yake yi. A yanzu a nan daga kaji karan bindiga, kowa hankalinsa ya tashi. Amma mafiya yawan mu al-khawfu ne. Amma in ka samu jami'in tsaro, soja ko ɗan sanda ko wani na farin kaya da ya saba wargaje bindiga ya hada ya san illanta, to ya fi kowa tsoron bindiga. Me yasa ya fi kowa tsoro? Don ya fi kowa sanin illar tarhili. So duk wanda ya san bala'in abu na hakika ya fi tsoronsa akan wanda bai sani ba. Yanzu kuna fita da ɗan tafin zo tafsiri, zai iya tara hanya shekaransa hudu ko biyar, sai ya fita a guje a hanya, kai ka fi shi damuwa, za ka ruɗe ka tafi a guje ka kamo shi, don me? Don ka san illar hanya ɗin mota ta buge, shi bai sani ba. To shi yasa duk abin da ya ginu akan ilimi sunansa al-khashiya. Wanda kuma babu ilimi sunansa al-khawf. Arma za ka yi bamu misalin ko da aya ɗaya a Qur'ani,
wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadhalik innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama Allahu azizun ghafur.
Wannan cikin suratul Fatir kenan, aya ta 28. Muhallul shahid Allah yace innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, wadanda suke yin khashiya akan al'amarin Allah daga cikin dukkan bayansa malamai ne kadai. Shi mara ilimi koda yana tsoron Allah, al-khawfu yake yi, tsoro ne saboda bai gama sanin girman Allah ba. Amma wanda ya karanta addini ya san girman Allah, kuma yake tsoron Allah, sunan nasa al-khashiya, tsananin tsoro ne, ba tsoro ba. Don haka gama garin musulmi yana, sai ka ce yana tsoron Allah, masu ilimi da suke bin Allah kuma suna tsananin tsoron Allah, don ya san girman wuta, ya san girman aljanna, ya san kudura da irada ta Allah, ya san girman mala'ikun Allah, ya tabbatar shi bai tashi kara ya kare baga baga Allah. So wannan shi yasa da ilimi kadai ake samun tsananin tsoron Allah. Shi yasa dukkan lalacewar society a duniya, maybe na zama lauyan malamai a matsayina na almajiri, dogaro da wannan aya, duk lalacewar society wanda suka fi kowa dama dama a cikin society su ne malamai. Duk yadda society ya lalace, su suka fi kowa dama dama a society. Wannan ba wai a Najeriya ba, a duk duniya haka ne. Saboda su ne suke ɗauke da wahayi, su ne magada annabawa, kuma annabi ce su ne amintattun Allah a bayan ƙasa. Su ne jama'ar da Allah amince ba zai yi duka su ci amanarsa ba. Ko da wani ya kuskure sai an samu masu togewar su, a'a ba za su ci amanar Allah da addinin Allah ba. Shi yasa suka zama su ne aminan Allah a bayan ƙasa. Shi yasa duk society da ake so a ci amanar mutane aikin farko da ake shine a zubar da kima da darajar masu addini. In aka zubar da kima da darajar masu addini duk duniya babu kasar da ba za a shiga anaki ba. Anaki shine zama ba doka ba oda. Ai a yanzu a Najeriya ba wai constitution ne hada talaka ya dauki doka a hannunsa ba, wallahi karantarwar malaman addini ne. Su kadai ake ragarwa saboda su ne za su ce Allah ya ce kaza bai halatta ba, ya ce wallahi ba dan dai malaman nan sun ce wallahi da ba za mu bari ba. Me dalili shi sa ko zaman lafiya da ake wallahi akwai gudumawar masu addini. Addu'o'i da suke ba dare ba da rana a zo karatu a yi addu'a wallahi na cikin abin da yake sa ake iya surviving. In ba haka ba irin bala'in da ake kira tuntunin ba a watsai ba. Amma dalilin addu'o'i da ake da karantar da mutane da ake shi ya hada. Yau in ba da karantarwa ba a nan akwai wani bandit da yanzu bandit ne. Yanzu a nan da akwai wani kidnapper mai hana shi saboda yana ji an ce Allah ya ce haramun ne. Me yasa wanda yake jeji yake yi saboda bai tsaya ya ji sakon Allah din ba. Don haka Allah yake cewa waɗanda aka bari a baya da marayu wal yakhshal ladina su ji tsoro alladina waɗanda law taraku min khalfihim wato wal yakhsha an yudayyi'u malal yatama bi akliha su ji tsoron kar su tauye dukiyar marayu ta bangaren cinta su cinye dukiyar marayu alladina waɗanda law taraku ko da za su bari su ma zurriyatan ‘ya’yansu bi’afan masu rauni. Menene zurriya? A ƙa’ida na shari’a dukkan ‘ya’yanka maza da mata zuriyarka ne. Yau duk ‘ya’yan da aran ma ya haifa maza da mata zuriyarsa ce wanda ya haifa, amma a wajen jikoki malamai sun ƙara wa juna ilimi. Ƙara wa juna ilimi shi ne dukkan ‘ya’yanka namiji, ɗanka namiji sunansa Abdullahi, duk ɗan da ya haifa zuriyarka ne. Amma tana da ‘ya mai suna Maryam misali, to ita zuriyar ne amma ‘ya’yanta khilafiya ne, wasu malamai suna ga su ba zuriyar ka bane. Amma dukkan ‘ya’yanka maza da suna cikin su zuriya ne. Ita ‘yar taka zuriya ne amma ‘ya’yanta ba zuriya ne kai tsaye naka ba, zuriya ne na gidan babansu ce kuma. Sai dai su ce zuriyar mu ta farko ɓangaren mahaifi kaza, sai kuma zuriya ta biyu sai a ce ɓangaren mahaifiya. Amma ɓangaren mahaifi ake fara ɗauka a zuriya. Mafhum? Sai wani zai ce ai Allah ya kira Annabi Isa a matsayin zuriya ta Maryam, malaman Qur'ani suka ce eh Maryam mamarsa ne kuma an kira shi a matsayin zuriya. Me dalili? Saboda shi Annabi Isa alayhi salam ba yi da baba sai mama. Saboda haka Allah ya sa aka haife shi ta hanya ta mu'jiza babu uba kuma ba a yi fasikanci ba. A nan malaman gado suka ce to idan mutum ya waye gari bai da uba sai uwa, to a nan uwar tasa ta zama ita ce zuriyarsa kuma za ta ci gadonsa bil fardu wa ta'tif, a nan ita ce za ta ci gadon uwa kuma za ta ci gadon uba. To da haka wanda yake da uwa kadai babu uba, uwar na cin gadon rabon uwa kuma ta dauki rabon uba, don ita ce uwa uba din gaba. Don haka zuriya ta wannan shine a takaice ma'anar zuriya. Zuriya ta farko ta ka dukkan ‘ya’yanka maza da mata. ‘Ya’yan da ‘ya’yanka maza suka haifa 100% zuriyarka ne. ‘Ya’yan da ‘ya’yanka mata suka haifa wani ɓangare zuriyar farko shine zuriyar gidan babansu. Zuriya ta biyu tukuna sai a zo da su za ce zuriyar mu ta biyu take kaza. Amma ta farko ɓangaren uba ne. Mafhum? Tayyib. Don haka waɗanda suke da wannan zuriya bi'afan mai rauni. Zuriya mai rauni wanne ne? Malamai suka ce idan kai ka gama rayuwa a unguwarku kuna makwabta da juna kar ka cuce su, don kai ma kana iya barin duniya ka bar zuriya mai rauni. In ba ka da ‘ya’ya a kan jikokinka wanda ‘ya’yan ka so ka haifa, ai aljaza'u min jinsil amal ne. Yadda ka mu'amalanci wasu haka kuma a mafiya yawan lokaci kai ma ake mu'amalantarka. So da ka kai kaffa kar ka ci dukiyar, don kai ma kana iya barin zuriya mai rauni kamar yadda babansu ya rasu ya basu. Zi'afan rauni na farko shine yaro karami. Na biyu dukkan ɗa da aka sa ya samu taɓuwar hankali wanda bai san bai da hankali ya taɓu yana cikin zi'afan ko da ya kai shekara 50 shine bai san wani ma firara yake yawo, wani ajeji yake tafiya sai an kamo shi ne taɓuwar hankali. Wato wanda gaba ɗaya ma bai san me zai amfane shi ba, wani saboda taɓuwa ma sai an sa mar wando an ɗaure zai je kwaɓe ya fita. To wannan iya cikin mai rauni. na uku yana cikin zuriya mai rauni waɗanda suke mata ba su yi aure ba duka suna ciki saboda me a mafiya yawa ba su iya fighting for their rights har sai wani ya tsaya musu to karka cuci marayu a wani wuri don kai ma akwai tsammanin ka bar marayu in ba ka bari ba ɗanka zai iya bari don dukkanin su zuriyarka ne ko ɗanka ne bari zuriyar ce kuma Allah baya mantawa in ka ci amanan wani bayan shekara 100 ma sai abin ya ƙara maimaituwa a cikin familinka kana iya yin laifin da duk duniya babu wanda ya sani amma wallahi bayan shekara 100 sai Allah ya tona asirin abin ya faru a zuriyarka Sheikh Ali bin Abdul Khalid al-Karni ya kawo wata kissa mai muhimmanci yace wani mutum ne ya babansa da kudi ya ci amanar baba me ke faruwa haka kawai shi ma da ya tsufa bai gaya kowa a duniya ba wanda ya sani uban da da kudi da ke ce kai jeje ya halaka ya zo dauke dukiyar shi kadai ne mai cin gadon sa sai ya gaya kowa bayan ya zo ya haifu dan sa yayi wayo wata sai dan ya dauke shi akan jaki shi ma kuma kan jaki da ke babansa a lokacin kawai sai ya jeje da shi suna tafiya dana ina za ka kai ce kai hakuri za ka ga wurin suka isa jeje suka tsaya uban sai ya ce dan yake sauka a da sai ce baban yace ma za ka fal bi me za ka aikata da ni yace uridu an asbahaka ina so na yarka ka ne sai uban da sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me yasa za ka yace yace haka kawai dan yanka ka sai yace al jaza'u min jinsil amal lalle abinda kai haka ake maka yace in ya zama labudda ba maka zaka yanka ni fasbahali inda tilka sakhra yake maza kusa da waccan wurin dutsa a dan gaba ka dan ni ba na kawo baba na yanka a wurin da ya yanka baban sa dan sa ya kai shi ya yanka bayan shekara kusan 55 da yanka uban sa kuma duk duniya ba wanda ya sani sai yace to yace ka zo wurin amma sai ka matsa dan can ga daidai inda da yanka shi matsa wurin ka kare sa sai yace lalle alƙawarin Allah gaskiya ne abinda kai haka ake maka shi yasa duk mai wayo baya cin amana in ka kuskura ka ci amana wannan cin amanar sai ta bi bayan ka shi yasa a rayuwa duk mutumin da ya taimake kar ka ci amanar sa babanka da farko mamarka ta farko wanda suke koganka a koyon sana'a ko oganka a kasuwa ko wanda ya karantar da kai addini wallahi duk ran da ka ci amana sa sai an ci amana ka ko ta yarka shi yasa na biyu kuma illar cin amana duk ran da aka shaide ka wani ya taimake ka ka ci amanan ka mahaukaci ne kadai dabba zai yadda da kai gaba amma duk mai hankali in kana da record din cin amana guda daya to har abada mai hankali ba zai kare yadda da kai ba saboda a record ya ci amanan wani ya taimake shi ko gansa ne to wallahi kai ma in ka kake da ci amanar ka kuma masu cin amanan ba sa canja mafiya yawan lokaci in dai ya ci amanan da ya to zai kara na biyu kana iya gane siffar masu cin amana idan kana koga da mutum mutumin da yawaita yabo ba tare da ya faɗa alkhairin da kai yayi be ka ba to in kai wasa zai ci amanar ka kawai yayi sai ba ka babu faɗa alkhairin da kai kwaya dai ba to zai ci amanar ka wanda ba zai ci amanar ka ba shine wanda ya san alkhairin da kai wani ka taimaki marayu ko wani ka yi hidima kaza ko ka yi kaza dalilin wannan ka tantance yabo to wannan da sauki amma wanda suka yawaita tsananin yabo to babu dalili don suka samu gaba yadda suka yanka wani a baya kai ma za su yanka ka illar cin amana kenan jini take bi in mutum yana da sunnar cin amana in dai ya ci amanar dai da ya taimake shi to duk abin da zai a duniya kai kafa kafa da shi in ka ba shi chance na biyu zai ci amanan ka shi yasa manzo Allah yace kunama ba ta harbi mu'mini sau biyu a rami daya to in an harbi wani karkar da kai ma ka harbin ka Allah ta'ala ya kare mu daga cin amana don haka yace zuriyatan dhi'afan tahu alaihim Allah yace falyattaqullaha idan kana son Allah ya kula da bayanka na farko karkaci amanan marayu da baban su ya rasu ya bar su mafu karkaci amanan su shine wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alayhim in baka to ci amanan ƴaƴanka karkaci amanan ƴaƴan wani mamacin na biyu wal yattaqullaha su yi takawa zuwa ga Allah mun yi bayani a baya cewa Allah ya kira takawa sau 258 a Qur'ani babu wata kalma da Allah ya kulla alherin duniya da lafira da ita kamar kalimatu taqwa kalimatu taqwa ita ce kalmar da take kowace na uku yace wani ya kulu qaulan sadida su bari magana magana mai kyau karkashin kiyaye amana وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية خافوا عليهم magabatan mu an kawo kissosi da dama na yadda suke da kauna da tausayi da jinkai na marayu na farko akwai Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ibn Hajar rahmatullahi alayhi ke cewa kana salat yu'athiruna al-futur ma'al yatama wal masakin yace dabi'ar magabatan mu na kwarai sahabbai a cikin su akwai wanda ko a ramadana ne ba su iya cin abinci su yi buɗe baki sai sun kira marayu wani lokaci da talakawa suke buɗe baki da su ka'idan buɗe baki in za ka yi kana babban mutum ba a so ka ba da priority kiran manya wanda za ka fara kiran marayu ka yi buɗe baki da su da talakawa Ibn Umar haka yake idan ya zo gidansa ya makara bai dawo shan ruwa da wuri ba akwai ran da ya dawo ya samu marayu sun zo buɗe baki aka ce ai bai dawo ba suka tafi da yunwa ranar ruwa ya kurba ya wuce da azumi wallahi abincin buɗe bakin bai ci shi ba bai ci abincin buɗe baki bai ce ba zan ci ba in dai har marayu sun tafi ba su jiran ba an sallame su yace ni ma na hakura yadda za su kwana da yunwa haka ni ma zan kwana da yunwa ba zan ci abincin ba saboda me saboda girmama su girmama maraya respecting maraya honoring maraya nuna yafita yana kara wa mutum daraja a wurin Allah yana kara wa dukkan garuruwan mu albarka marayu sai ka shirya musu buɗe baki kana babban mutum da ake ji da kai a ƙasa sai ka shirya buɗe baki ka ce yau na marayu ne ko ka kira su gidanka ka ba su wajen zama da ake ba wa VIP ko kuma ka tafi gidansu a shirya abinci a kai ka je ka zauna da su ka ci abinci ka ga yadda Allah zai maka albarka a rayuwa a wannan zaman sai ka ji damuwar wasu damuwar ba za ta karata kare a cikin arzikinka ko mulkinka ba sai ka magance musu kuma har abada ba su mantawa kai kuma da kai ka mantashi shi yasa Allah ya ce wanda ke son a kula da bayansa na farko kar ya ci amanar marayu na biyu ya yi takawa ga Allah na uku wal yaqulu qawlan sadida su faɗi magana wacce take magana mai kyau shine qawlan sadida magana wacce take mai kyau jama'a mu sani kalmomin bakin mu suna da tasiri akan ƴaƴan mu kalmar da kake faɗa shi yasa duk mutumin da ya zama sana'ar sa shine a bashi kuɗi yayi wani ƙarya ko yayi kazafi ko yayi sharri wallahi alladhi la ilaha illa huwa yana da matukar wahala bayan sai albarka idan wani ba barawo bane kace masa barawo sunna ce ta Allah ƴaƴanka sai an samu barawo ko jikokinka in wani ba azzalimi bane kace masa azzalimi wannan kalma za ta dawo ko kanka ko danka ko jikanka sai sa Allah yake duk mutumin da ke son kada bayan sai lalace wallahi ya faɗi magana wacce nake mai kyau duk kalmar da muke faɗa wallahi alladhi la ilaha illa huwa tana da tasiri akan ƴaƴan mu da jikokin mu da zuriyar mu gabaki da ko me kake faɗa shi yasa kar ka kuskura ka faɗi sharri ai manzon Allah mana wasiya yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut muttafaqun alayhi ne gashi a muslim hadisi na 47 duk wanda ke imani da Allah da gobe kiyama ya faɗi alheri ko ya yi Imam Malik bin Anas rahmatullahi alayh da wasu magabata da yawa sun hakaito yana cewa mun ga wasu mutane da asalin su mutanen kirki ne da suka shagala da zagin wasu mutane sai suka waye gari suka zama mutanen banza saboda duk abin da ka aibata wani bai aikata ba lalle bai ya dawo kanka alkawari ne da Allah yace mun ga wasu mutane suna da kurakure sai suka kama harshe daga zagin wasu sai Allah ya ha suka daina yin kuskuren nasu Imam Malik rahimahullah ke cewa akwai wasu jama'a da muka gani a garin Madina iyayensu ƴan duniya ne fasikai ne ƴan tasha ne na hakika amma da ƴaƴan suka girma sai suka same bakinsu ba sa zagin kowa sai ya zama duk duniya ta manta da sharri gidansu ganinsu ake dattawa mutanen kwanaki ya ce akwai wanda sun tashi ƴan manyan mutane ne iyayensu dattawa ne sai suka sake harshe wajen zagin wasu sai ya zama duk sun zama mutanen banza an daina ganin albarkar gidansu sai sa Allah ya ce in kana son bayan kai albarka kar ka aibata dan wani duk wanda kai shari'a kansa shi ma uba ya haife shi akwai ran da za a kan ƴaƴanka in ka ce masa farawo bai yi ba to sai ƴaƴanka sun yi sata in kai ba kai ba in ka ce masa azzalimi in bai yi ba ƴaƴanka za su yi in ka ce masa mazinaci in bai yi ba ƴaƴanka za su yi in ka ce dan luwadi in bai yi ba ƴaƴanka za su yi in ka ce masa mushriki in bai yi ba ƴaƴanka za su yi ko kai kanka za ka yi shi yasa Allah yake mu faɗi magana mai kyau. Shi yasa kowa a ji kake ba a baka laifi na ka zauna kai ta cin mutuncin mutane don wa'azi ba. Shi addini karantar da shi shiryarwa ne ba yi wa mutane hisabi ba. Ba aikin mai karantarwa ba ne ka kira wane ka mai da shi kafiri, ka kira wane ka mai da shi mushriki, ka kira sunan wane ka aibata shi, ba addini ba ne wannan. Addini kawai shi ne ka yi magana a dunkule, kowa ya ji abu mai amfani a karantarwa ka ɗauka. Amma lokacin da ka fara raba mutane masaukai a duniya da alakira, ka koma hisabi ba karantarwa ba, kuma hisabi aikin Allah ne. Shi yasa ƙaunar sadida yana sa kai ma aikin ka yayi kyau, ka kame harshen ka kai mai kyau, wallahi bayan ka yana yin kyau kuma kai ma kana kyau. Shi yasa Allah ta'ala yace mu yi magana mai kyau albarkacin bayan mu. Shi yasa Hausa suna da wani abu da suke mai muhimmanci, idan Bahaushe zai abu ko kuma zai tunatar da kai a Hausa, za ka yi wani abu da ke wani azina ba kana da baya fa, sai a sai ka kiyaye fa kana da baya. Mai baya baya yi, in ka tashi gaban da tawa ka san kalmar nan, sai a yin wani abu na duniyanci don mai dan bayanka. Kar ka sa bayanka ya ji kunya a cewa ne yana da baya, kana da baya kake haka. Yanzu duba abin da wasu iyaye suke, saboda mun shiga duniyar social media a TikTok, ka ga uba yana abu, yana da ƴaƴa da jikoki, idan yana wani batala ka gani kashi yake yi, kai kake jin kunya on his behalf, kai kake ji masa kunya, wallahi kai kadai za ka ga abin kana rike ido kana jin kunya. Amma shi baya, saboda kana san iya da baya fa, akwai abin da jama'a ko ba don Allah ba ko don bayanka bai za ka ga aikata ba. Ai mutum na kware yana da kishin bayansa. Shi yasa Allah ya ce mu faɗi magana mai kyau. Adam ma tana da aibu, za ta taimaka mu fara fahimtar wannan.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
وأنا في سورة الأحزاب aya ta 71 da 72 anan Allah yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. A duk qur'ani a waɗannan wurare biyu ne kai Allah ya kira qawlan sadida. Da Nisa'i aya ta 9 sai Ahzab aya ta 70 su kadai ne qawlan sadida a qur'ani guda biyu, ɗan tagwaye ne. Allah yace ku yi takawa ku faɗi magana qawlan sadida, sai yace yuslihu lakum a'malakum. In kuna faɗan maganar alheri to bayan yuslih lakum a'malakum, ku kanku aikin ku Allah zai gyara muku shi. Sannan wayaghfir lakum dhunubakum, zai kafara muku dhunubanku. Aikin ku Allah zai gyara. Akwai hadisai sun kai guda biyar da manzon Allah yace ƴaƴanka aikin ka ne.
Allahu akbar.
Ƴaƴan da ka haifa su ma aikin ka ne. Ai wala duka ma min sa'ayi ka ne. Ƴaƴan da ka haifa na daga cikin aikin ka. To sai Allah yace in kana magana mai kyau Allah zai gyara maka aikin ka. Kai kanka zaka zama mutum na ƙware. Na biyu, ƴaƴanka Allah zai kula su zama mutanen ƙware. Kisa ko da kana harka ta rediyo ne, ko kai mawaki ne, ko kuma kai dan social media ne, ka tabbatar duk abin da za ka faɗa ka faɗi gaskiya, ka faɗi alheri. PR ɗinka halal ne, amma kar ka yi na sharri, kar ka yi wani ƙarya ko gazabi ko ba ta cikin abin da bai aikata ba. Kar kuma ka yaba wani da abin da ka san bai yi ba na ƙarya, ta zuƙi ta balle. In za ka faɗa alherin wani, ka faɗi abin da ya faɗa. In kuma shi da kake yaba mai hankali ne, ka yaba shi ba ka faɗi achievement ɗinsa ba a rayuwa, ya san yaudararsa kake yi. Ranar da ka baya wurin to kuma za ka ci amanarsa. Don akwai jama'a da su duk mijin da inna ta aura baba ne, to su ne masu yabo babu achievement, kawai su tara ma ƙasa ba su faɗi ga alherin da ka yi ba. Amma ka amince da mai faɗan alkhairin ka bayan ya ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza, to ka cancanci kaza. Amma wanda yazo yace ko wuta ka shiga za mu shiga wuta, ido a rufe ko a makance, wallahi ba gaskiya yake faɗa ba. Shi yasa in mutum ya bi wasiyar Qur'ani ya huta, Allah ta'ala shi ta muwanye lafiya. Na'am, bismillah.
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
Allah yace innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman, lalle ne wadanda suke cin dukiyar marayu wuta suke ci. Inna ma ya'kuluna fi butunihim nara, lalle su wutar ma suke ci a cikin cikin su. Wa sayaslawna sa'ira, ko kuma wasa yuslawna sa'ira, qira'a biyu ne, wa sayaslawna ko wasa yuslawna sa'ira, duka ana karanta duka yana cikin qira'a saba'iyya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Don haka innal ladina, lalle ne wadanda ya'kuluna amwalal yatama, suke cin dukiyar marayu. Zulman din nan masdar ne, amma sai zo kaman a matsayin hali na mufrad. Asali innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zalimina ne, wato lalle masu cin dukiyar marayu suna azzalumai. A shekaran ba cin dukiyar maraya duka aka haramta ba. In kun yi kasuwanci da maraya ya baka kuɗi ta sayar masa da kayan sallarsa, kaga halal kace ba haramun ba. Na biyu, in kana kula da dukiyar marayu sai aka sa maka dan alawansu duka wata ana baka 50,000, saboda kula da kake yi da ita, kaga a nan baka ci wuta ba, dan me dan na halal haka baka ba na haramun ba. Wanda suke cin wuta ana magana akan masu cin dukiyar marayu ta bangaren zalunci ake magana. Mafu, wanda suke cin dukiyar marayu ta bangaren suna zaluntar su. Cin dukiyar marayu ta bangaren zalunci, wannan haramun ne ga baki daya. Duk dukiya ma ka ci ta haramun zalunci ne, amma ta cin dukiyar marayu ta fi muni. Wato a cikin zaluncin, wannan ne babban zaluncin. Shi yasa sahabi babban malamin Qur'ani Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa sharrul ma'qul malul yatim, mafi sharrin abin da zaka ci a duniya shine ka ci dukiyar maraya a zalunci. Illacin ta yafi illacin dukiyar mai uba a zalunci, saboda shi wannan bai da baba, abun aji tausayin sa ne, kuma kai ka zalunce shi a yanzu, wannan shine mafi sharri. Abu Darda radiyallahu anhu sahabi ne cewa yake yi ittaqi da'watal yatim, ka ji tsoron addu'ar maraya, yace don ita tsakaninta da Allah babu shamaki. A duk cikin mazlum babu wanda ke da illar ka zalunce shi irin maraya. Shi yasa jama'a, maraya yana marayu suna makwabtanka, za ka sai gidansu, kar ka kuskura ka zalunce su don ba su da kuɗi, ka je ka musu da barbaro. Yana cin abin da ake yi, kar ka zalunce su a gona. Idan babansu ya baka bashin kuɗi, kar ya da suka yi turo, wannan kuɗin yanzu dukiyar maraya ne. In ka danna kuɗin babansu, yanzu ba na uban ba ne, kuɗin marayu ka danne, ko da bashi ya baka, ya shiga cikin wannan bala'in cin dukiyar maraya. Mafhum? Tayyib, ya shiga cikin cin dukiyar marayu. Yana da wahala a Qur'ani kaga irin wannan ibara din. Kaga Allah ya ce a baya, yace me, ya kira siffa uku da Allah zai kare ka daga cin dukiyar marayu. Na farko me?
Wal yakhsha alladhina
law taraku min khalfihim. Na biyu,
falyattaqullaha.
Na uku, su faɗi magana mai kyau. In kai waɗannan ababe uku, to zai kare ka daga innal ladina ya'kuluna amwalan yatama zulman, musamman wajen jin tsoron Allah da kuma yin magana mai kyau. Jama'a, magana fa tana da hatsari. Babu wani society da bamu san hatsarin magana ba yanzu irin Northern Nigeria, musamman idan mun shiga cikin duniya ta TikTok da kuma artificial intelligence. Aje a kirkiri bidiyo na ƙarya don a yi ɓatanci, aje a yi abin da mutum bai sani ba. Wakilin da kai bawan Allah ne, kana ga Allah zai yafe? Wallahi Annabi yake kalma ɗaya idan ka faɗa akan bawan Allah na ƙwarai, tana iya sa ka gangara wutar jahannama, gangara wanda yafi ratan da ke tsakanin mafitar rana da mafadarta. Kalma ta baki ƙwaya ɗaya kana iya faɗa dalilin da ka samu aljanna, kuma kalma ɗaya dalilin ta ana iya zuwa wuta. Dalilin kalmar Allah yana iya tsine wa mutane. Ƙara ma ba mu misali ko ƙwaya ɗaya ɗaya nan. Fa asabahumullahu bima qalu
jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'ul muhsinin.
Wannan cikin suratul Ma'idah ko aya ta 85, muhallu shahid aljanna ai Allah ya ba wa mutane sai yace Allah ya ba su aljanna kyautatta asaba kyauta sai yace bima qalu kallifa bima qalu a ranma a the same sura dawo baya akwai jama'ar da Allah ya tsine wasu ma sai aiki da the same kalma yace bima qalu bal yadahu
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء
جماعة في عبارة مهمة يا أنا أتكين سورة المائدة وأن آية تصدق دخلوا الله يتشي وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم قال الله يتي ولعنوا بما قالوا أن تيني ويهودا وبما قالوا دان أبن دسوك فرح تينوا تألا دليل من مغانا توي كلمة سوك فرح الله يتيني مسو دكت كلمة كان إيا ميمي تاتا أشكل سكن ديا توي تسوك يد الله مغلولة أكم ونن كلمو ميني قدا أفو الله يتي أن تيني مسو a gaba kuma aya ta 89 ta 85 sai yace fa asabahumullahu damdame
bima
qalu sai yace me jannatin suma Allah ya ba su aljanna sai yace da dukkan kalmomi bima qalu duka bima qalu ne wannan Allah ya tsine musu wannan Allah ya ba su aljanna duka kalmar baki ne magana sai qur'ani dukkan bima qalu ne bigun da mamun da mimun sai alifun kawai sai qalu bima qalu bima qalu ashe wata kalma wanda zai a sakan da ya kai shi aljanna wanda sakan da zai shiga shi wuta don haka innal ladina ya'kuluna amwalal yatama Allah yace waɗanda suke cin dukiyar marayu mummunar magana na sa mutun ya ci dukiyar maraya ya zama kullun a bakin ka sai mummunar magana in zaka yi magana kullun bakin ka ko ya fada alheri ko ya shuru innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dukiyar marayu innama ya'kuluna fi butunihim naran abinda suke ci a cikin cikin su wuta ne bayan wannan aya ko ta aya da Allah yake ana cin wuta a ciki akwai karkace babu saskana ta babu akwai akarin aya daya qur'ani budakata banda kai akwai wanda zai ka bani wata aya banda kai na tayi gurin kawa to barin aje ka ustazu jisa na'am wa alaikum salam a ba wuta ba wannan ba na'am bismillah na'am ba haka ta fara kai da na baka garin ويشترون به ثمنا قليلا في بطونهم إلا النار تشم بقرة آياتنا دليل سبعين دا دليل سبعين دا بيها كني ودا نسون تقريق آيات جودة الله يكرا شم متاكيتي إنما يأكلون في بطونهم نارا دا وند كي شم دو كير مرايو دا وند كي سيد آيو ين الله دا نيمان دونيا bima'ana wanda ya sacrifice addinin sa dan duniya wadannan sune guda biyu Allah ya kira kai tsaye wuta suke ci kuma wa sayaslawna sa'ira da sannu za a kai su wutar sa'ir Allah ta'ala ya kare mu daga wutar sa'ir akwai wuta da Allah ya halitta wadanda kunar su ta sa sauran wuta da suke lahira suna addu'a da cewa Allah ya kare su daga azabar ɗan uwan su wuta saboda su neighbors ne makwabta ne bala'in wutar yana damun su wutar lafiyar malamai suka ce wutar sa'iri na daga cikin wutar da aka siffanta da wannan a ce wuta ce kafin akwai su jahannama akwai laza akwai su hutama akwai su sa'ir to waɗannan su hawiya waɗannan wutatan a cikin su akwai masu addu'a ya Allah ka kare mu daga azabar waccan wuta tana kona mu ma mun shiga uku daga azabar ta la ilaha illallah Allah ka kare mu daga wuta shi yasa abinda zai nisantar da kai daga wuta ko da kwatankwacin sadaka ne na dibi ne to kai shi bari dibino ka bada shi Allah ta'ala ka kare mu daga wuta Allah ka kare mu daga azabar wuta Allah ka jira niyyar mu da malaman mu ka albarkaci zuriyar mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilayka allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wallahu ta'ala a'lam
jazakumullahu khairan